الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
To insha Allah za mu dora akan karatunmu na suratul Nisa. Satin da ya wuce mun fara karanta aya ta 34 lokaci ya cin mana. Saboda haka yau insha Allah za mu sake daukowa daga farkon ayar sai mu dora. Allah ya sa mu dace. Allah ya mana muwafaka. Allah ya sa mu dace da daidai. To sai Allah ya ce
Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا.
الله مدوكتين سركيتي الرجال قوامون على النساء. الله يتي للي مذا سوني سيئيو أكن الأمر المات. كمار يدمك أنبتا Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta cewa maza su zam jagorori akan mata. Maza su zam su ne masu gudanar da al'amuran mata ta kowace fuska. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maza, Allah yake su ne jagorori tsayayyu akan al'amuran mata. Yana daga cikin tsayuwa akan al'amuran mata shine maza su tsayu akan kafansu wajen kare mutuncin mata, kare mutuncin iyayensu, kare mutuncin matansu, kare mutuncin kannansu, kare mutuncin ƴaƴansu, kare mutuncin dukkan wanda suke karkashin kulawarsu. Jama'a mun fahimta? Baka zama tsayayye akan iyalanka ba, baka zama tsayayye akan kannanka ba, baka zama tsayayye akan matanka ba, baka zama tsayayye akan ƴaƴanka ba. Matukar ƴaƴanka sai sun yi talle kafin su samu abin biyan bukatarsu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah ya ce maza su ne tsayayyu wajen gudanar da al'amuran mata, jagorancin mata, su ne masu nuna musu yadda ya kamata su gudanar da al'amuransu. Allah ya ce bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, saboda abinda Allah ya fifita sashi akan sashi da shi. Mun yi bayani akan yanayin kuwa da Allah ya azurta maza da shi wanda mata ba su da irin wannan. Shine ma'anan walaysa dhakaru kal unsa. kazar-kazar ɗin namiji ba kaman kazar-kazar ɗin mace ba ne. Jaruntakar namiji ba kaman jaruntakar mace ba ce. Abinda namiji zai iya jurewa ya shanye ba ɗaya ba ne da abinda mace za ta iya jurewa ta shanye. Ashe kenan wanda ya siffanta da waɗannan sifofi ai shi ya kamata a ce shi ne jagora. Jarumi ai shi ce jagoranci. Wanda yake kazar-kazar wajen neman rayuwa ai shi ya kamata a ce jagora ne. Wanda zai iya tsare duk dagar da ta taso ai shi ya kamata a ce ai shi ne jagora. Allah ya ambaci hikimar da ta sa ya fifita maza akan mata ko bai ambata ba. Ya ambata. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah yake da kuma abinda suke infaki na dukiyarsu akan su mata din. Yau idan mutum yana da mace duk arzikin matar suturarta lafiyarta abincinta ai duka yana wuyan mijinta ne. Ba za a ce to tunda ita hajjiya bace yanzu ita ce za ta dinga ciyar da gida, haka ai ba tsarin addini bane. Wabi ma anfaqu min amwalihim. Allah ya ce saboda abinda suka yi infaki na dukiyarsu shi yake bada sadaki. Don za ka auri hajiya sai a ce to hajiya yanzu ke daki bada sadakin aure? Allah ya ce fasalihatu ai fannisa'u salihatu. Allah ya ce to mata salihan mata qanitatun. Allah ya ce mata ne masu dogewa da dawama akan da'a wa Allah, da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da'a wa mazajin aurensu. Fasalihatu mata salihai, mace saliha. Allah ya ce qanitatun su ne matan da suke dogewa akan da'a wa mazajinsu. Kamar yadda muka ambata a baya, babu wata dabara da ƴa mace za ta yi, babu wata dabara da ƴa mace za ta bi ta samu rahamar Allah har sai in ta yi biyayya wa mijinta. Babu zaɓi a musulunci. Idan dai mace tana neman rahamar Allah ta dace da aljanna a ranar alƙiyama, dole ne, dole ne sai ta yi ɗa'a wa mijin aurenta, yana yi bari na bari. Fasalihatu qanitatun, Allah ya ce mata salihai su ne waɗanda suke dogewa akan ɗa'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma suke ɗa'a wa mazajin aurensu. Babu dalili a musulunci da mijinki zai miki umurni ki ko ki bari, ki ƙi ko ki ƙi bari face kin shiga cikin fushin Allah. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta mace salaha a wajen mijinta, mace da take rabautuwa a ranar alkiyama a wajen mijinta, mace da take samun tsira babbar rabo a ranar alkiyama. Annabi ya ce ita ce matar da idza nazara ilaiha zawjuha sarratu. Annabi ya ce ita ce matar da idan mijinta ya yi dubi zuwa gare ta ya kalle ta, annabi ya ce sai ta faranta mishi rai. Wankanta ya yi, tsaftanta ya yi, kwalliyanta ya yi. Annabi ya ce idan ya ganta sai ta ba shi sha'awa, sai ta burge shi. Wa idza amaraha ata'atu. Annabi ya ce in kuma ya mata umarni sai ta nishida. Mace ba ta da dalili a musulunci da mijinta zai ce ta yi ta yi ta bari ta bari, matukar ba akan sabon Allah bane, ba ta da dalili da ba za ta yi biyayya ba. Mace ba ta da wannan dalilin a musulunci. Ba ta da dama ta ce to ai ya mun kaza ne shi yasa ba zan nishida ba. Babu wannan maganan a musulunci. Kawai idan ya mata umarni ta saba ma Allah ba za ta saba ma Allah ba. Idan abinda ya yi umarni ko ya yi hani ya saba wa Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wannan babu da'a ma wani cikin saba ma Allah. Amma idan ba sabon Allah bane, ba ta da wani dalili a musulunci da miji zai mata umarni ta ce ba za ta bi umarninsa ba. Mata ku ji tsoron Allah, ku nemi kiyama ta hanyar biyayya wa mazajin. Ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya domin samun rahama a ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya ma wata mace ya ce mata kin ga mijinki, fa innahu jannatuki wa naruki. Annabi ya ce mijinkin nan shi ne aljannarki shine wutanki duk wani kewaye kewaye da zaka ga mace tana yi a ita ce azumin allamin zalitulin a ita ce qiyamul layli a ita ce zuwa islamiya a ita yar hadda ce a ita yar hadisi ce in ba ta bin miji ba za ta samu rahmar Allah ba annabi da ya ambaci mace da addininka idan ta tsare sallah in ta tsare azumi in ta tsare farjinta in ta tsare kaza duka da annabi ya ambata sai yace kuma in tayi da'a wa mijinta to za ta shiga aljanna ranan alkiyama ta kofar da take so daga cikin kofofin gidan aljanna babu wani abu da yake wajibi mafi girma akan matar aure in uwana mata kamar da'a wa miji kamar biyayya wa miji matukar biyayyar bata saba wa Allah ba bata saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi yake cewa a cikin hadisi law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha zamu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin suratul nisa sati biyu da suka gabata mun dauko daga farkon aya ta 34 kuma sai ya zama mu samu damar karatawa ba kuma ta sha'una la insha Allah muna roƙon Allah ya sanya hakan alkhairi ne gare mu
amin
insha Allah za mu sake daukowa daga farkon aya ta 34 hadin Allah madaukakin sarki ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da dai to aran mu sai Allah ya yi
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا
الله من أوكتن تركيتي الرجال قوامون على النساء Allah ya ce mazaje su ne tsayayyu su ne jagorori akan al'amarin mata in ji Allah mun yi dogon bayani a karatunmu na baya game da tsayuwar da Allah subhanahu wata'ala ya ambata cewa maza su ne tsayayyu akan al'amarin mata su ne jagorori akan al'amarin mata saboda Allah ya fifita sashi akan sashi namiji ba tsaye yake da mace ba wannan tsayuwa da Allah subhanahu wata'ala yace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ya shafi tsayuwa akan al'amarin mata jagorantan al'amarin mata ta kowace fuska a rayuwarsu maza su ne masu haska wa mata ta inda ya kamata su bi su gudanar da rayuwarsu su ne masu tsare musu mutuncinsu kai ne mai tsare mutuncin matanka da ƴaƴanka abin da ya shafi mutuncinsu ya shafi rayuwarsu ya shafi dukkan abin da zai kai ya komo game da rayuwarsu hatta abin da ya shafi makomarsu ai shine Allah ya ce ku anfusakum wa alaikum naran
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani da Allah, inji Allah, u anfusakum wa ahlikum naran. Allah ya ce ku tsare kayukanku, Allah ya ce ku tsare iyalanku daga wata wuta ta masifa. Wannan iyalai ina ƴaƴan mutum sun shiga, kuma matan mutum sun shiga. To namiji wadda ake kiransa namiji ya amsa shine wadda ya zama tsayayye akan al'amarin iyalai. Kar ka bar iyalanka su walakanta, kar ka bar iyalanka su tozarta, kar kuma ka zam da use wadda baka kishin iyalanka. Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza su ne tsayayyu jagorori, Allah ya ce akan al'amarin mata. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, Allah ya ce saboda abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi. Mun yi dogon bayani akan sashi da Allah ya fifita akan sashi. Asalin kira da Allah ya yi wa maza ai ba tsaye ne da kirar da aka yi wa mata ba, ba mutane ba, ko da dabbobi. Namiji kirarta ba tsaye bane da kirar mace. Zubin rago kaga ai ba tsaye bane da tinkiya. Kowa karfi irin na zuciya, juriya da tahammulin abubuwa a rayuwa, kaga ai karfin zuciyar namiji ba tsaye bane da karfin zuciyar mace. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, saboda abinda Allah ya fifita sashi da shi akan sashi. Mahaifiyar nana Maryama take cewa walaysa dhakaru kal unsa, ta yi bakance akan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bata aihuwa dan, ta sadaukar da shi ma Allah, ta sadaukar da shi ma addinin Allah. Amma idan ka lura da yadda ta yi bakancen, abinda take fata ta samu shi ne ɗa namiji, da ta zo aihuwa sai ta haifi ƴa mace. Tace ya Allah ga abinda na haifa mace ce, tace kuma ai Allah shine mafi sanin abinda na haifa. Sai tace kuma walaysa dhakaru kal unsa, tace amma Allah ka san mace ba kamar namiji take ba, namiji ba kamar mace bane. Kazar-kazar da namiji zai yi ai ba irin yadda mace za ta yi bane. Jama'a mun fahimta? Idan ka ji ana cewa whatever man can do woman can do, ƙarya ne. Babu wata ƙa'ida da su kansu ƴan boko suka ƙaryata ta kamar wannan ƙa'ida. Haka ne, za ka ga ganin ƙungiyoyi da aka yi kala-kala, ƙungiyoyin haƙƙin mata. Kai ka taɓa jin ƙungiyoyin haƙƙin maza? Saboda su za su karɓi haƙƙinsu da kansu. Haka ne, na ba ku labari waɗansu shekaru can irin waɗannan ƙungiyoyin sun taɓa zuwa wani sun kawo min ziyara. Malam a dinga ɗanjan hankalin mazan nan, yanzu mata suna walaƙanta, ana dukan mata, ana kaza wa mata, to me yasa ba za su rama ba? Tunda whatever man can do woman can do, kagan an da ce ta ai sai ta rama abinka. Zai yiwu? Ƙarya ce, ba zai yiwu ba. Walaysa dhakaru, namiji ba kaman mace bane, namiji ba kaman mace bane. Bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, saboda fifita sashi da Allah ya yi akan sashi. Wa bima anfaqu min amwalihim, da kuma abinda suke infaki na dukiyarsu da shi. Kaga ai gida, duk yadda gida ya kai gida, ai namiji shi yake rike gida. Don ka aure haje sai ka ce to haje ke ne yake bane a gida? Don za ka aure haje sai ka ce to haje yake bani sadaki? Wa bima anfaqu min amwalihim, Allah ce da kuma abinda maza suke infaki da shi na dukiyarsu akan ɗawainiyar mata, akan ba da sadaki da kuma tsare musu mutuncinsu da rayuwarsu. Allah sai ya ce fasalihatu, ai annisa'un salihat, Allah ya ce mata salihai, mace nagartacciya, mace saliha. Allah ya ce qanitatu, su ne mata masu dogewa akan ɗa'a ma Allah, masu dogewa akan ɗa'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma suna dogewa akan ɗa'a wa mazajensu. hafizatul lilghaibi, Allah yace kuma suna tsarewa, suna kiyaye abinda yake fake bayan idon miji, ba a yin abinda zai saba wa miji. Hafizatul lilghaibi, suna tsare abinda yake fake, sirrin miji, sirrin gidan miji, ba a fita da shi a waje. Allah yace waɗannan mata su ne salihai. Fasalihatu, Allah yace mata salihai, nagartattun mata. Allah yace qanitatun, su ne matan da suke tsayuwan daka wajen yi wa mazajensu biyayya. Hafizatul lilghaibi, sannan suna tsare abin da yake koyi, suna kiyayewa. Ka san wata wadda ba ta da kamun kai, duk sirrin gidanka yana kunnen kawarta. Haka ne ko ba haka ba ne? Duk abin da ke faruwa a gidan yana kunnen kawarta. Babu wani abu, kai kana shiga ne kana fita, kawayenta suna kallonka ne. Babu wani abu na sirrinka da kawayenta ba su sani ba. Akwai irin waɗannan matan ko babu? To irin waɗannan mata sun yi asara. Fasalihatu, Allah yace mata salihai, ita fa mace ta zama salaha, ta zama nagartacciya, alƙiyamanta yayi kyawu bayan bauta ma Allah da kadaita Allah da bauta. Babu wani abu da yake ba ta kaso mafi yawa wajen samun tsira duniya da lahira kamar biyayya wa mijinta. Babu. Ita mace da ta yi wa mijinta biyayya, da kar ta yi wa mijinta biyayya, duwayonta, duk dabaranta, in dai rahamar Allah ne ba za su haɗu ba sai in ta bi shi. In dai rahamar Allah ce, mace ba yadda za a yi su haɗu da ita da rahama sai ta yi biyayya wa mijinta. Wannan haka Allah ya tsara. Mata, ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya wa mazajenku. Babu dalili a musulunci, babu dalili da mace ba za ta yi biyayya wa mijinta ba, har sai in ya umurce ta da saba ma Allah. Amma in ba saƙon Allah ba ne, ba ta da dalili da zai sa ba za ta yi biyayya wa mijinta ba. Mata, ba za ku gamu da rahamar Allah ba har sai kun yi biyayya ma aurenku. Hadisin al-Imamu Ahmad, hadisin Abu Huraira, al-Imamu Ahmad ya fidda hadisin, hadisi ne ingantacce. Abu Huraira yana ba da labari, yace muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai aka yi wa annabi tambaya, kila ya rasulullah, aka ce ya manzon Allah, ayyun nisa'i khayr, a cikin mata wace mata ce mafi alkhairi? Ayyun nisa'i khayrun, wace mace ce a cikin mata ita ce mafi alkhairi a duniya da lahira, ita ce mafi alkhairi a wajen Allah? Faƙala sallallahu alaihi wa sallam, annabi sai ya ce, allati tasurruhu idza nazara ilayha. Annabi ya ce ita ce matar da take faranta wa mijinta rai idan ya ɗaga ido ya kalle ta. Allahu akbar. Allati tasurruhu idza nazara ilayha. Annabi ya ce mace mafi alkhairi a wajen Allah ita ce matar da in mijinta ya ɗaga ido ya kalle ta sai ya ji daɗi, sai ta faranta mishi rai. Tasurruhu idza nazara ilayha, saboda ta iya wanka. Tasurruhu idza nazara ilayha, saboda ta iya murmushi. Tasurruhu idza nazara ilayha, saboda ta iya rakiya, ta iya tarba. Tasurruhu idza nazara ilayha, saboda ta iya magana. Duk lokacin da ya ganta, yakan ji a jikinsa kwanciyar hankali ya samu kenan. Annabi ya ce ita ce mafi alkhairi a cikin mata. Allati tasurruhu idza nazara ilayha, annabi ya ce ita ce matar da take faranta wa mijinta rai duk lokacin da mijinta ya yi dubi zuwa gare ta. Wa tuti'uhu idza amara, annabi ya ce kuma takan mishi da'a idan ya umurce ta. Idan ya ce a yi, sai ta yi. Idan ya ce a bari, sai a bari. Malam, in dai ya mace ce ta yi imani da Allah, ta yi imani da ranar alƙiyama, ta yadda akwai hisabi, ta yadda akwai wuta da aljanna, wallahi ba za ta taɓa samun haske a rayuwa ba har sai ta yadda da yi na yi bari na bari. In dai a gidan aure, yi na yi bari na bari. Ku mata, ku musulmai ne, kuna da addini, kuna da littafi, kuna da annabi, ya nusar da ku hanyar da za ku bi ku samu ingantacciyar rayuwa a nan duniya da kuma bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Rayuwar ƴa mace ya danganta da yi na yi bari na bari a ƙarƙashin aurenta duk wata matar da malam duk wata matar da za ta zo ta ce miki aikin bashi ne wallahi ba alkhairi take nufi dake ba babu soyayya babu kauna ga wata matar da za ta zo ta ingiza ki akan mijinki ka san wata ce mata za ta yi to ai abin da yake yin kin bashi duk wata za ta ga miki wannan magana wallahi ba ta nufin ki da alkiyama ba ta nufin ki da rahamar Allah mijinki ya wuce a ce kin bashi mijinki ya wuce a ce kin bashi watufihu idza amara annabi yace kuma tana mishi da'a idan ya umurce ta annabi sai yace wala tukhalifuhu fi nafsiha wala fi malihi bima yakrahu sannan ba ta saba mishi akan kanta da kanta ta sadaukar da kai wa mijinki idan bukatun ta yake yi tana shiri ba ta saba mishi akan kanta da kanta wala fi malihi ko kuma akan dukiyarsa ta ci amanarsa ta saci dukiyarsa ta barnata mishi dukiyarsa akan abin da bai so annabi yace wannan ita ce mafi alkhairin mata jama'a ina mun fahimta saboda a nuna wa mace alkhairinta ayyuwanta akan nagarta riskan alkhairan duniya da lahira yana alaka da aure ai ka ji abinda annabi ya lissafa da aka ce a cikin mata wace mata ce tafi alkhairi sai yace matar da in mijinta ya kalle ta takan faranta mishi rai matar da in mijinta ya mata umurni tana mishi biyayya matar da ba ta saba wa mijinta akan kanta ko kuma akan dukiyarsa jama'a ina mun ji to wata zaka samu ta tashi da azumin litinin amma ba ta ma mijin magana yana faruwa ko bai faruwa to annabi yace mafi alkhairi ita ce mai biyayya wa miji mafi alkhairi ita ce mai biyayya wa miji hadisi ne ingantacce hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha wa fi riwaya li izami haqqihi alayha annabi yace inda zan umurci wani yayi sujuda ma wani jama'a ku ji law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin annabi yace inda zan umurci wani yayi sujuda ma wani la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha annabi yace da na umurci mace ta dinga sujuda wa mijinta ma'anansa inda zan umurci wani ya bauta ma wani annabi yace to da mata zan ce su bauta wa mazajensu ne ba da su bauta wa manzanni bane ko an ba da izini ba za su bauta wa annabawa bane ko an ba da izini ba za su bauta wa mala'iku bane ko an ba da izini annabi yace inda zan ba da izini wani ya bauta ma wani to mace bauta wa mijinta za ta yi ba wa babanta ba ba wa mamanta ashe mace da take da addini ta yarda irin waɗannan hadisai hadisai ne na annabinta hadisai ne da manzanta wanda shine jagoranta ya ambata a game da al'amarinta abinda ya kamata shine sami'ina wa afa sai ta ji annabi yace inda zan umurci wani yayi sujuda ma wani ma'ana inda zan umurci wani ya bauta ma wani la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha annabi yace da na umurci mace ta yi sujuda wa mijinta ma'ana ta bauta wa mijinta min izni haqqihi alayha annabi yace saboda girman haƙƙinsa da yake kanta muna fahimta to duk inda mace in dai mace za ta tsira in dai mace za ta tsira zaka ji tsiranta yana alaka ne da mijinta to wata yadda take ma malamin islamiyan su biyayya wallahi ba ta ma mijinta biyayya wata yadda za ta yi biyayya wa malamin makarantar da take diploma ko NCE wallahi biyayyan ba ta ma mijin aurenta gaskiya ne ko ba gaskiya bane wata wallahi yadda take biyayya wa supervisor su wallahi ba ta ma mijinta wannan biyayya kaga ai biyayya kin yi biyayyan banza kin yi biyayyen banza. Ita mace tana samun rahama ne lokacin da ta yarda mijinta mijinta ne, ke mijinki shine his excellency ne, ba ki da wani gwamna in ba mijinki ba, shugaban kasanki mijinki, domin ba wadda zai ba ki umarni sama da umarnin mijinki. Mijinki shine aka rubuta aljannarki a ƙasan ƙafan. Wani hadisi al-Imam Ibn Majah ya fidda hadisin, hadisin Abdullahi bin Abi Aufa, hadisi ne ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi, annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa, wake nan annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha, annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa, mace ba ta sauke haƙƙin ubangijinta har sai ta sauke haƙƙin mijinta. In dai namiji bai cika ba, annabi yace na Allah bai cika ba. In dai namiji bai samu ba, Allah ba zai karɓi na shi. Annabi yace na rantsi da wadda raina ke hannunsa, ba matar da za ta sauke haƙƙin Allah a ce yanzu ba bashi tsakaninta da Allah har sai ta sauke haƙƙokin mijinta. In dai namiji bai samu ba, ki sani daga bakin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na Allah ma bai samu ba. Aure ibada ne, neman aljanna, neman rahama ake da shi. Shi aure ba abin amore bane. Aure ba wani abu ne da zaki yi shi akan bukatunki ba, zaki yi shi ne akan addini ne. Ana zaman aure ne akan addini ne. Yadda ake nema ba a littafi muka gani ba, yadda ake daura aure ba a littafi muke gani ba, yadda ake zaman aure haƙƙokin miji haƙƙokin mace duk ba mun karanta ne a littafi ba, to ya za a zo kuma zaman auren kowa yayi da kai? Ba zai yiwu ba. Haƙƙin Allah baya samuwa, baya cika, annabi yace har sai haƙƙin miji ya samu. Wani hadisi mai ban tsoro a game da al'amarin mata, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisi, hadisin Abdullahi dan Abbas, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uritun nara, annabi yace an nuna mun wuta lokacin da ya Isra'i da Mi'raji, an bude wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wuta ya ga wuta. Wa uritun nara, annabi yace an nuna mini wuta, falam ara kal yawmi manzaran qattu azza, annabi yace tun da nake ban taba ganin wani abun firgitarwa irin abinda na gani a wannan ranan ba, la hawla wala quwwata illa billah. Falam ara kal yawmi manzaran qattu azza, annabi yace ban taba ganin wani abun firgitarwa da tashin hankali irin abinda na gani ran da aka nuna min wuta ba. Annabi sai yace wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, annabi yace da naga wuta sai naga mafi yawan ma'abutanta, mafi yawan ƴan wuta, annabi yace sai naga mata ne. Yanzu wannan hadisi tunda kin yarda daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito, al-Imam al-Bukhari ya fidda hadisin, yanzu wannan hadisin bai kai mace ta dinga kwana tana tashi da tunanin wannan hadisi ba. Wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa, annabi yace sai naga mafi yawan ƴan wuta mata ne. Ko kai namiji kana da iyaye mata, kana da matan aure, kana da ƴaƴa mata, ai wannan hadisin abin fargaba ne. Balle ita wadda aka yi maganan da ita kai wata, duk wannan karatun da za a yi kamar ana shafa mata mai ne, don ita bai shafe ta ba, don ita bai shafe ta. Wa ra'aitu akthara ahliha an-nisa, annabi yace sai naga mafi yawan ma'abutan wuta ƴan wuta, annabi yace mata ne. Qalu bima ya rasulullah, sahabbai sai suka ce saboda ni manzon Allah, me yasa mata suka fi yawa a wuta? Qala sai ce bi kufrihinna, saboda tsaban kafircewar mata. Kila sai aka ce ayakfurna billah ya rasulullah, kafirce ma Allah mata suke yi ya manzon Allah kala sai yace yakfurnal ashir annabi yace tsaban cutar da mazajin su yakfurnal ashir al ashir bi ma'ana azwaj ka kalli jumla aka ce mishi ayakfurna billah kafirce ma Allah suke yi ridda suke yi sallah suke bari zagin Allah suke yi annabi yace ba ko daya yakfurnal ashir tsaban cutar da mazajin su ne ashe kaga bakin sallah ya tara mata a wuta ba ba barin karatun alqur'ani ya tara mata a wuta ba ba ridda da barin musulunci ya tara mata a wuta ba me ya tara mata a wuta annabi yace yakfurnal ashir tsaban cutar da abokan zaman su wata mala amu duk duniya inda za a tara duk cutarwanta a duniya wanda tafi cutarwa a duniya mijin aurenta za a samu duk duniya duk cutarwanta wanda tafi cutarwa a bayan kasa wanda yake shine mijin ta cutar da shi da maganganunta wata duk maganan da mijinta zai faɗa za ta ce ƙarya ne mahaifinta yayi magana ta ce ƙarya ne ya fi mata sauki mijinta yayi magana ta ce mishi ƙarya yayi za ta ce mishi munafiki za ta ce mishi azzalimi babu bakar maganar da ba za ta gaya mishi ba wani ta cutar da shi da aikinta duk abin da bai so ba za ta bari ba zai kira ta ya ce mata wacce kina cutar da ni amma ba za ta bari ba abin da bai so ta san bai so ya hana ta bai so ba za ta bar abin ba abin da yake so ta aikata ba za ta aikata ba yakfurna al-ashir annabi yace abin da ya kai mata suka zama kaso mafi yawa na ƴan wuta annabi yace saboda tsabin cutar da mazajin su yakfurna al-ashir wani duk duniya malam duk duniya wanda yafi cutar sa a duniya matar auren sa in yana zaune da abokansa zai ji sauki in yana zaune a office zai ji sauki idan yana zaune a kasuwa da abokan kasuwancin sa zai ji sauki idan ya shiga gidansa kamar ya shiga wuta ba zai ce tayi tayi ba ba zai ce ta bari ba ba zai hana ta ta hanu ba ba za ta yi abin da yake so a dadin rai ba yakfurna al-ashir mata annabi yace abinda yasa kuka fi yawa a wuta shine kuna cutar da mazajin kuna cutar da mazajin wa yakfurna al-ihsan annabi yace kuma suna butulce ma kyautatawa mafi yawan su ba su tuna alkhairi ba su tuna alkhairi da yawan su ba su tuna alkhairi annabi yace wa yakfurna al-ihsan suna butulci ma kyautatawa suna butulci ma kyautatawa miji zai aure ta abincin da za ta ci a gidansa mahaifiyarta ita bata ci a gidan ubanta ba zanin da za ta daura uwarta ba ta daura irinsa rayuwar da za ta yi a gidan a gidansu bata samu haka ba ta samu kyautatawa ko bata samu ba ta samu amma duk ba za ta ga wannan ba wa yakfurna al-insan annabi yace suna butulce ma kyautatawa suna butulce ma kyautatawa suna butulce ma kyautatawa wani zai aure ta ya rike ta ya rike kannanta ya taimaki iyayenta amma wata ran in ta gaya mishi magana sai ka dauka bata san inda ya fito ba a duniya ai sakamakon kyautatawa kan ai kyautatawa kyautatawa sakamakon shi kyautatawa wa yakfurna al-insan ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah annabi sai yace law ahsanta ilahi dahunna dahara annabi yace wallahi inda zaka kyautata wa daya daga cikin su iya rayuwarka kai a ce ba aikin da kai a duniya sai dawainiya wa mace summa ra'at minka shay'an wataran sai ta ga wani abu da ba ta so ka aikata tattare da kai qalat ma ra'aytu minka khairan qattu annabi yace za ta ce maka ni banga alkhairin zamana da kai ba suna fada ko ba sa fada law atanta ila idahun ad-dahr annabi yace inda za ka dauki iya tsawon rayuwarka ai muna fahimta ko ba dukan su ba ai wutan ma aka ce mafi yawa ne ko kenan akwai na aljanna to waɗannan mafi yawan da suka shiga wutan su annabi yake siffantawa cutar da mazajin su cutar da butulci mai kyautatawa annabi yake kuma irin waɗannan matan inda za ka kyautata musu iya rayuwarka a ce kai iya rayuwarka ka kyautata mata ka mata gwaninta anan ka kare thumma ra'at minka shay'a annabi yace wata ran sai ta ga wani abu da bai mata ba tattare da kai thumma ra'at minka shay'a sai ta ga wani abu dukkan kantansa wanda bai mata ba tattare da kai qalat annabi yace ce maka za ta yi ma ra'aytu minka khairan qattu ni ban taba ganin wani alkhairi tattare da kai ba dutta mance to yar wuta ke thumma ra'at minka shay'a zaka sani wannan abin da ka gani bai mata ba watakil zaka kara aure haka ne ko ba haka ba wata iya laifinka da ka mata a duniya shine zaka yi aure yan uwana haka ne ko ba haka ba thumma ra'at minka shay'an annabi yace sai ta ga wani abu da bai mata ba a wajenka sai ta ga wani abu da ka mata baka mata daidai ba to wani iya abun da zaka gani shine taji kana neman aure ko kuma kai aure to daga ran da aka ce kana neman aure ko kuma kai aure qamat kiyamatu fa to ita alkiyaman ta tsaya kenan an yi tashin duniya kenan ba abinda ba za ta fada ba ba abinda ba za ta fada ba za ta ci mutuncinka za ta walakanta ka za ta fidda sirrinka za ta maka sharri za ta yarfa maka kowani irin mummunan magana wata za ta iya cin mutuncin mijin a gaban mutane ba yana faruwa ko bai faru shi kuma aure ko ƙarin aure yanayi ke kawo shi mata ku ji ba tsanan ku ce sa a ƙara aure ba yanayi ne ke kawo ƙarin aure idan akwai wata mata da ta samu direwa a wajen miji ta isu a wajen miji akwai wacce ta kai Nana Aisha ne matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya kai ta ka dubi yadda ya dinga jero mata kishi aure bai alaka da ba a son ki yanayi ke kawo shi aure bai alaka da wai ba a son ki wai ya gaji da ke wannan ba shi bane wani lokacin da zai yi auren Mal Ahmad wani lokacin da zai yi auren ya san matarsa ta gidan ma ta fi wacce zai aura yanayi ne kawai ke kawo ya aure ta ba kiyayya bane ba bai son ki bane ba ya washe ki bane ba ya gaji da zama da ke bane yanayi ke sa a ƙara aure yanayi ke sa ko yanayin shi miji ko irin yanayin environment da yake rayuwa a ciki dalilai da yawa suka sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙara aure dalilai ne masha bamban wata zai aure ta ne saboda dalili kaza wata zai aure ta ne saboda dalili kaza mata ku ji in mazajin ku da su ƙara aure ba kin ku bane ba sun gaji da ku bane ba haushin ku suke ji za su ƙara aure ba yanayi ce sa a ƙara aure haka ne ko ba haka ba yanayi yanzu kamar ni yanzu ni a dauke ni a ba wa mata daya ya za ta yi da ni babu yanayi ne a share gidana a ce wa mata daya zauna a gidan za ta gudu ta bar gidan yanayi ne bakin mace ke sa a yi aure ba yanayi ke sa a ƙara aure dalilai suke sa a ƙara aure ba kiyayya bace ba to wata daga inda aka ce za a ƙara mijinta zai ƙara aure to fa tashin hankali da rigima da tsoron asiri ya zo kenan wannan jahiltar addini ne rashin fahimtar addini ne wannan rashin fahimtar addini ne wata kuma ta koma tayi ta maganganu ya je ya auro illiterate haka ne mana to ina illiterate ya kwace miki miji ai ke sa illiterate haka ne insha Allah muka samu lokaci akwai muhabara da zamu gabatar wanda har na mata take a game da irin waɗannan matsaloli nake shiri ne mataccen zuciya mai tsoron kishiya mai mataccen zuciya mai tsoron kishiya dan da matsoraciya ba mai tsoron kishiya ka zo mana ku buga ba ganin mijin ba haka ne shi miji kaman kwallo ne a cikin gida wacce ta iya ta dauka matsoraciya kawai haka ne haka ne ai mace ma ba a sanin wacce mace ce sai in tana da kishiya jama'a mun fahimta ku dubi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san gidan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya jahilci tasirin nana Aisha a cikin gidan haka ne ko nana Aisha tana cin kasuwarta a cikin gidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aure Zainab bintu Jahsh a sanadiyar auren Zainab bintu Jahsh aka saukar da ayoyin farkon suratul tahrim lokacin da Zainab ta shigo cikin gidan ta kalli tsarin gidan ta ga irin yadda ake gudanar da gidan sai ta canza wani salo bai ta sati biyu ba ta kwace annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi idan kina so ki yi magana da annabi to ki in kin bari ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahsh ya tafi kenan gashi nan a cikin Qur'ani sai nana Aisha da nana Hafsa sai suka ce to wannan matsalan ta yaya za mu warware ta ƙarshe suka ce to yanzu abinda ya kamata shine duk lokacin da ya fito daga ɗakin al-Imam al-Bukhari ya fitar da riwaya Zainab takan ɗan shirya mai zuma ne ta dubi abubuwan da suka fi burge annabi sai ta shirya su a ɗaki in annabi ya shiga ana hira yana ɗan shan zuma yana ɗan cin kayan ciki kaga ai hira dole zai tsaye sai suka ce to yanzu idan ya fito kowace ya zo kusa da ita ta toshe hanci ta ce ta ji ƙarnin magafir a tattare da shi bayan annabi ya fito ya zo gunna na ashe ta ɗan toshe hanci ta ce manzo Allah me kace haka mai ƙarni ya ce babu wani abu zuma ne ta ce ka amma dai ya ce gun wannan ta toshe hanci sai ta to tunda haka ne ba zan sake sha ba domin bai kamata na ajiye ku kuma ina cin abin da zai cutar da ku ba tarkon su ta ci ko bata ci ba Allah sai ya ce a ware bai yadda ba Allah sai ya ce mishi ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahalla Allah lak saboda me kake haramta abinda Allah ya halatta maka tabbaji marbata azwaji don a gantar da wata mata Allah ce wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai an yafe amma dai kad farada Allah lakum tahillata aymanikum Allah sai ce to rantsuwa da akai bara a saki ci ba a warware amma da miji a tsakar gida ke ma in kina da abun da zaki rike shi ki rike shi haka ake banda matsoraciya babu mai daga hankalin ta to ta zo mana ki fada wace kishi ya ce abauci ta iya wani abun da ke baki iya ba me ya abaucin in ba zuciyan ki ya mutu ba menene ake yi abauci wani daurin dan kwali ne ake yi ke baki san inda ake ba wani daurin zani ne ke baki san inda ake ba sai dai in kin kashe zuciyar ki idan ki kashe zuciyar ki amma ki fada wani style ne za ta tashi a garin nan ta iya har ta kwace miki miji ke baki iya ba in ba mutuwar zuciya ba haka ne haka ne za mu zo mu gabatar da wannan lacca mai mataccen zuciya min tsoron kishiya.
Haka
ne, sai ka ji tana ta maganganu tana ta zage-zage, an je an ɗaya kwashe, eh kwashe dai ta kwace miki mutu. Eh kwashe ta ta da ke a tsaye, kwashe ta sa ki kuka. Eh kwashe ta sa ki kuka. Haka ne. Annabi yace law ahsanta ila idahun najjar inda zaka kyautata musu madaya daga cikin su tsawon zamani sun mara'at minka shay'an sannan ta ga wani abu da bai mata bata tare da kai qalat ma ra'aytu minka khairan qattu zata ce ita bata taba ganin wani alkhairi tare da kai saboda haka ita mace rahamarta samun matsayinta samun tabbatuwanta samun makoma mai kyau yana alaka da biyayya wa mijinta ku ji tsoron Allah ku yi biyayya ma aure Allah yace fasalihatu mata salihai qanitatun suna da tsananin dogewa wajen yiwa Allah da'a yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hafizatun lilghaibi sannan suna tsare abinda yake boye abinda yake fake idan miji bayi nan ana tsare bayan idan miji ba za ta fita bayan idan mijinta ba ba za ta fita mijinta bai sani ba ba za ta je anguwa ta ratse inda mijinta bai sani ba hafizatul lilghaibi suna tsare abin da ke fake sirrin gidan miji suna tsore shi domin yana daga cikin ballagazar mace a gidan aure ita ce mai fitar da sirrin mijinta ita ce mai fitar da sirrin mijinta in ba ku manta ba mun taba karanta wani hadisi hadisin annabi isma'il ko da matansa lokacin da annabi ibrahim ya kai ziyara ma annabi isma'il gida sai ya samu annabi isma'il bayi nan sai ya tambayi matar sai ce mata yaya dai yanayin rayuwa sai ta ce ai muna cikin wahala da kunci da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya bar mata sako ya ce in mijinki ya dawo ki gaya mishi ya canza kofar gidansa da annabi isma'il ya dawo ta kwatanta mishi wanda ya zo sai ya gane mahaifinsa ne sai ta gaya mishi sakon da ya bashi sai ya ce sakon shine in sake ki don ke ba matar rufin asiri ba ce da annabi ibrahim ya dawo wacce ya sake samu ta biyu a gidan ya tambaye ta ya yanayin rayuwa ta ce alhamdulillah ta rufe asirin mijinta duk ta yi mishi bayanai ya ce to in ya zo ki ce kofar gidan ya rike shi da kyau matar arziki ce nan ba komai ake zuwa ana farfaɗe ba ai da ke da shi abu ɗaya ne yadda ba ki so sirrin ke bayyana bai kamata ki bari sirrin uban ƴaƴan ke bayyana ba bai kamata ba in mace tana da kima ta je ta tona asirin uban ƴaƴanta ba daidai ba ne walakanta shi walakanta ƴaƴanki ne walakanta shi walakanta ƴaƴanki ne hafizatul lilghaibi bima hafizallah suna tsare abinda ke fake yake boye bisa tsarewar Allah ko kuma bisa abinda Allah yayi umurni a tsare dashi ma'ana suna tsare shi bisa dokokin Allah ko kuma suna tsarewa amma dai tsarewa aina Allah ne Allah sai ya ce wallati takhafuna nusuzahunna Allah ya ce mata waɗanda kuke tsoron kuka fahimci kuka gano alamar bijirewar za ta bijire ba za ta yi biyayya ba mun fahimta ko wallati takafuna nusuzahunna takafuna bi ma'ana wallati alimtum nusuzahunna waɗanda kuka gano ba za su yi muku da'a ba za su yi tsawaye za su bijire ba za su bi aure ba matakin farko irin waɗannan mata Allah ce fa'izuhunna Allah ce ku musu wa'azi a zaunar da ita a karanta mata irin waɗannan nassofi da muka yi ta ambatawa wacce ni din nan da kike gani na du yadda kike ganin ban kai ba ni ne miji ni ne Allah ya rubuta aljannarki a kasan kafar idan ba ki mun biyayya ba ba za ki ji daɗin rayuwa ba idan kin mun biyayya za ki samu yardan Allah fa'izuhunna Allah ke ku musu wa'azi mun ji matakin farko idan mace ta ɗauko bijirewa rashin arziki rashin kunya Allah ke fa'izuhunna Allah ke ku musu wa'azi idan ba ta ji wa'azi ba wahjuruhunna fil mabadi Allah ya ce ku kaurace musu a wajen kwanci yanzu an mata wa'azi bata canza ba an mata wa'azi bata canza ba Allah ya ce to sai a kaurace mata a wajen kwanciya ba a cikin gida yadda kowa zai gane ana rigima ba amma dai malamin suka ce idan an zo kwanciya sai ka juya mata baya kaga inda matsalar za a samu da mai mata din kenan sai ka san in ka san matan ka ɗaya ne in ka san ita ɗaya ne in ka juya sai ta juya in ka share ta share ai za ka dawo wa duruhunna fil mabadi Allah yace ku kaurace musu a wajen kwanciya idan taki ka share ka share ka share ka share ka san mata mukuwar sai ku yi wata nima ba gurbanta tana kallon ka kaga inda salaha ce inda ka kauda kai daya biyu uku sai ta samu malam don Allah kai baran sake baka zaka zaka ba kam amma in irin wa'en can tsararrun ne babu ruwanta to Allah yace idan ka kaurace mata sai ciki ta gyara kuka zuba kuka zuba kuka zuba har ka gaji to mataki na uku Allah yace wabiri bukunna eh yo ni ustaz haja ya ka idan Allah mata mari ce Allah yace wadribuhunna Allah yace ku dake su duka ne da ake yi wanda ke nuna baka ji dadin abin da kake ba annabi yace ba duka ne dukan amore ba ba a dukan mace dukan amore ko yaro ba a mai dukan amore ana duka ne don ladabtarwa idan ka buje ka wannan nuna mata matuƙa ne na cewa ta cutar da abinda take baka ji dadi ba duka ne na nuna mata bacin rai kai ba halinka bane ba haka kake ba amma yau tunda ka kai hannu zuwa jikinta wai ya isar mata da sako cewa na kai wani matuƙa ba wai rufe kofa da kai ba mun gane ko annabi ya ce a duka ne ba dukan da zaka ji mata ciwo ba to hakar azu a babu ka kukur ɗata ka san waɗansu kuma cewa suke da bakin babbar riga zai kama ya kaɗan mata haka a wannan wasa ke nan to Allah ya ce waziri buhunna sai ku dake su kamar yadda muka ambata ba duka ne da za a dake su a ji musu ciwo ba ba duka ne da za a dake su a musu tabo ba ba duka ne da za a buje su a yi lugu-lugu da su ba a'a kawai dai don a bayyanar musu da bacin rai da shi ne gida ke su ka san akwai abin da ɗaukan wannan matakin ke nuna an kai ka wani matsayi ko to ana dukan ne don bayyanar da bacin rai ba don a more ko kuma a jiji masa ciwo fa ina ba'anaku Allah ya ce idan sun muku da'a sun yi biyayya fa la tabgu a rahim nasabila Allah ce kuma kar ku fito da wata hanya na cutar da su yanzu kuma ta zo ta baka hakuri tun lokacin da ka mata wa'azi ko lokacin da ka kaurace ta zo ta baka hakuri ko lokacin da ka buje ta dukan da ba na cutarwa ba ta zo ta baka hakuri kuma ta gyara abubuwa Allah ke faraka tugo a rayin nan sabila kai kuma kar ka sake fice ka fito da waɗansu abubuwa da za su sake tayar da wata fitina a cikin gidan ko kuma su zama suna cutar da ita inna allaha kana aliyan kabira lalle Allah madaukaki ne Allah ne girma ne Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce
fa in yuridun shiqaqa bayniya fa la'u hakaman min amrihi wa hakaman min amrihi in yurida islahan yuwaffiqu allahu bainahuma
Allah ya ce wa in kuntum shiqaqa bainihima Allah ya ce idan kuma kun ji tsoron wata baraka za ta barke a tsakanin su duk waɗannan matakai an ɗauka kuma abu bai canza ba to sai aka fahimci yanzu kuma wata fitina za ta taso wata baraka za ta taso kun lura da cewa zaman nan ba zai ɗore ba kun lura zaman nan ba za a yi shi ba tare da cutar da wani a cikin abokan zama ba Allah sai ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha Allah ya ce to ku tura wani mai hukunci daga ahalinsa shi miji kenan ko a samu wani daga familinsa yayansa ne mahaifinsa ne babbansa ne hakaman ya zama dai wani ne mai hukunci ma'anan hakaman shine ya zama wadda ya san yaya zamantakewa yake yaya rayuwa yake sannan kuma yana tattacewa akan miji wa hakaman min ahliha kuma a samu wani mai hukunci daga ita ma iyalanta daga familinta daga gidansu wanta ne babanta ne babbanta ne wani dai wanda yake da ƙarfi a kanta jama'a mun fahimta ko a dubi wani ta bangaren sa ba kowa za a yayi mu ba a'a a nemi wanda zai iya cin albasa da bakin ƙarfin sa ya kai ya ce ba komai in an sa yana kaza yake da mu hana shi kun gane magana in baya kaza sai aka gano yana kaza ko baya kaza a game da hakokinta shi wanda aka turo zai iya ce babu komai za a gyara saboda yana da ƙarfi a kan kar kuma a zo da wanda sai an zo tattaunawar yace to sai na koma na yi shawara da shi bai zama hakaman min ahlihi ba ya zama zai iya zartar da abin da zai zartar malamai suka ce ƙarfin waɗannan mutane ya kai in ma sun fahimci auren ba zai yiwu ba za su iya kashe auren a tsakaninsu kaga ai suna da ƙarfi hakaman min ahlihi ya zama kuma mai basira ne ba ku je ku nemo wani rikitacce a familin ku ya hargitsa waje ba a'a yana da basira ya san abubuwa ba ya zo ya goyi bayan ɗansu ba ne shi ma ɓangarenta ba ya zo ya goyi bayan ƴarsu ba ne ko ba ya zo ya goyi bayan ƙaninsu ƙanwarsu ba ce a'a an zo ne a dubi ta inda matsala take in aka gano cewa wannan matsalan ta wajensa ne to da nashin da nasun duka a haɗu a yi kansa idan an gano ita ce ba su da gaskiya ita ce take ba daidai ba to da iyayensa da iyayensa duka a haɗu mata wannan shine dattako ba kowa ya zo kare kansa ba mun fahimta ko inda aka fahimci kawai matsala take ta gunshi ne to da babansa da babantan ai duka ɗansu ne to a far mishi kawai a zakunnansa idan ita ce a haɗu da ubansa da ubanta da wakilinsa da wakilinta a gargaɗe ta kar kuma ku zo ku turo wanda kowa zai zo goyi bayansa yarinyar nan tunda muka aurar mishi da ita a to wannan ya nuna babu dattako a nan mun gane ko hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ka san abin da yake faruwa shine dewa daga cikin iyaye dewa daga cikin iyaye su suke taimaka ma faruwar irin wannan abu yana da kyau akwai abubuwan da in zaka aurar da ƴarka ka taimaka wa mijinka akai ba ka sace mishi komai ya je su yi ta rigima ba sai ka kira ta ka ce mata to yana daga cikin wasiya ta akan ki ban yadda ba iya bakin rayuwarki a gidan miji duk ran da aka wayi gari da safe da rana da yamma baki wanka ba to kin warware abin da ni kun ki na dora kika kaga ai ka rage mishi wai wata rigima idan kika fita a gidansa ba izinin sa ba da yawuna ba wa'insu dokokin uba ne ya kamata ya taimaka wa mijin ƴarsa duk ran da mijin ki ya miki wani abu kika mayar mishi da magana ni ban aminci za ka taimaka mishi ko ba za ka taimaka mishi ba kuma kan mutum sai ya ɗauki ƴarsa ya je ya kai ta gida ya sake akwai abin da kai ya kamata ka gaya mata duk abin da ya faru ko na mutu ban yadda ki kaka kafin ki bar gidan nan ba izinin sa saboda ko da wani abu ya taso za ta tuna wasiyar ubanta haka ne ko ba haka ba ka kai kuma ai ka taimake shi to da yawa iyaye suna taimakawa wajen kunna irin wannan wuta akwai abin da ya kamata ka sa baki ka yi doka saboda ƴarka ta yi biyayya ita ma ta zauna lafiya ta samu rahamar Allah sai a take wa miji yarinya sauri Allah ya ce fa ba'su hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a turo wani mai sulhu daga bangaranta da wani mai sulhu daga bangaranta haka ne ko in yurida islahan Allah ya ce waɗannan mutane guda biyu bangarori biyu da za su haɗu in dai suna nufin gyara abin da ya kawo su a samar da maslaha a samu mafita ma wannan barakan yuwaffiq Allahu bainakuma to Allah zai daidaita tsakaninsu za a fahimci juna kuma za a samu mafita in kuma na aimin jiko inna Allah kana aliman khabira li Allah masani ne Allah mai ilimi ne Allah yana da ilimi akan komai da komai kuma yana sani da koyayyun ababa da ko bayi ba ku san su ba Allah ya sa mu dace to bayin Allah sai mu kwana kuma insha Allah yau da mai hutu na tafsirin mu na sura Nasin kuma sai bayan watan Ramadan insha Allah kamar yadda muka saba muna dawowa karatu ne a sati na biyu bayan sallah. Saboda duk ran da aka yi sallah in Allah ya kai mu da rai da lafiya, to laraban da ta biyo bayan sallah ita ce hutun mu. Laraba ta biyu da za ta kewayo a ranar muke goron sallah, laraba ta uku kuma mu zo mu ci gaba da tafsiri. Saboda inda a ce misali sallah za ta kasance ranar talata ne, to laraba shi ne hutun mu. Laraba ta gaba za mu zo mu yi darasin goron sallah, laraba ta sama sai mu zo mu ci gaba da darasa. Muna roƙon Allah ya taimake mu, ya tabbatar da digadiganmu akan addini. Allah ya sa mu wanye da duniya lafiya. Akwai kalmomi kamar guda biyu ko uku da nake so na ambata mana game da abin da ya shafi rayuwa da kuma yadda take gudana. Abu na farko, ƴan uwa, muna tinkarin watan Ramadan ko? Watan Ramadan wata ne na musamman da Allah subhanahu wa ta'ala yake bance shi da rahama wa bayi. Idan ka ga dama in kana so ka yi bayanin watan Ramadan, ka ɗauke shi kamar wani wata ne na bononza, bononza da Allah ke ma bayi. Akan rahama, akan jinƙai, dukkan wani alkhairi wata ne da aka ke bance shi don jin ƙan bayi. Mu yi ƙoƙari mu amfani wannan damar. Ɗaya abinda, ɗaya daga cikin abinda kullum malamai suke ambatawa al'umma game da rikon watan Ramadan shi ne ka yi ƙoƙari ka jaddada alƙawari da ke tsakaninka da Allah. Kar Ramadan ya zo ya same ka a jirkici. Kar Ramadan ya zo ya same ka a jirkici. Ka yi ƙoƙari ka kyautata, ka gyara, ka tuba, ka koma zuwa ga Allah. Abu na gaba, ƴan uwa, shi ne game da abin da ya shafi infaƙi. Abinda na yi nazari, idan akwai wata shekara da za ka yi ciyarwa ka samu mafi tsadan sakamako, to wannan shekarar da muke ciki. Jama'a, kar mu yi wasa da wannan dama. Jama'a suna cikin yanayin kunci mai tsanani, suna bukatar taimako da tallafi. Kar mu bar ƴan uwanmu a cikin kuncin rayuwa mai tsanani irin na wannan lokaci. Mu dinga haɗuwa mutum biyar biyar goma goma, idan a ofis ne, idan a kasuwa ne ku haɗu, ku yi shawara wani tsari ya kamata ku samar na ku yi impaki a Ramadan. Yaya za a yi ku taimaka wa jama'a da abinci? Idan ƙarfinku bai kai ku sayi abinci ku raba wa jama'a a watan Ramadan ba, to ku yi ƙoƙari ku samar da wani yanayi da za a dinga jinka abincin kuna ciyar da bayin Allah. Amma tabbas ina jinye ma wanda yake da wadata a bana tsoro na ya rike abin da ke hannunsa yake taimakon mutane, ƙarshe Allah zai yi fushi. Irin yanayin da ake ciki, irin yanayin da ake ciki, kana da hali, kana da hali, ka rike gabarin taimakon jama'a, akwai abin tsoro. Saboda haka yana daga cikin abin da ya kamata mu karkatar da tunanin mu bayin Allah shi ne yaya za a yi mu taimaki jama'a domin rage musu raɗaɗi da irin yanayin da ake rayuwa a ciki. Abu na uku, ina mana wasiya da mu ji tsoron Allah. Rayuwa tana tafiya koyaushe, ita duniya ba za ta biya maka bukata ba. Wannan dalili yana daga cikin dalilan da ya sa annabi ya ce Allah ya tsire ma duniya albarka. Ad-dunya mal'una la'aniyat la'aniyat. Idan kana so ka gane yadda rayuwar duniya take da hadari akan mutum, shine ita duniya ɗaya daga cikin sharrinta. Ka dubi yadda muke rayuwa. Idan da za ka yi ma duniya hidima na shekara 40, yana da wahala duniya ta ma hidima na kwana uku. Yana da wahala mutum zai ba ma duniya rayuwar ya shekara 40, 50, 60 hidima yake ma rayuwar duniya. Mafi araha, mafi sauƙin abu a rayuwar duniya shi ne ruwa da za ka sha, wadda duk inda ka je ka roƙi ruwa a baka ka sha za ka sha, sai ka samu shekaran ka 60 ɗin nan duniya ko ruwa ba ta wadatar da kai shi. Ruwa da za ka sha ingantacce. Idan dai shekaran ka 40, 50, 60 har yau riga yana so ya fi ƙarfinka, ka yi tunanin me amfanin shekarunka da kake ta zurara mata.
kagagarka maka wani abu kagagarka kai maka wani abu mu dauki lokacin mu mafi tsada lokacin mu mafi yawa mu nemi lahira da shi wajibi ne mu tashi mu nemi halal mu nemi abinda zamu kare mutuncin mu mu nemi abinda zamu taimaki addinin mu amma ya zama neman rayuwar duniyar mu mafi yawan lokacin mu mu fifita lahira a kan duniya ina mana wasiya da mu kyauta ta hanyar abinci cin haram baya kayatarwa kuma baya biyan bukata idan ma ka bata lokacinka a rayuwar nan in ka bata lokacinka ka ce wai cutan jama'a da ka sa a gaba kai cuwatuwa za ka shiga abinda zai zama damuwa wa al'umma za ka shiga irin waɗannan hanyoyi da ba su dace ba za ka shiga wallahi za ka bata lokacinka ne kar ka ɗauka bukata za ka biya ba za ka biya ba ka haƙura da abinda Allah ya baka na halal ɗinka ka haƙura da abinda Allah ya baka na halal ɗinka ka haƙura da abinda Allah ya baka na halal ɗinka mata ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah ku yi biyayya wa mazajenku domin samun rahamar Allah Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu na'am ma'am wa alaikum assalam amin